أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يريد مكسابة هدواء أولا مسألة شبع البركة إن شاء الله نا النور لكينا موسفو أبوجا دنكارا للتافي ممي البركة na shamailun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka fi sani da ash-shama'il al-muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayh, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu kamar kullum, muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da dukkan umurni da ke cikin wannan littafi. Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa daga dukkan hani da ke cikin wannan littafi. Me yasa ka bi gaban kamerarsa? Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 45, kuma muna cikin yau biyar ga wata ko nawa? Biyar ga watan Jumada Saniya, hijira shekara ta 1440 insha Allah ta'ala. Ina mai farawa da na farko kamar yadda ga muku ba da uzuri na nazo a makara saboda tafiya da ta kama ni, kuma shigowa na kenan a yanzu. Na biyu kuma ina aiki da daman na yaba muku akan zama da kai kuka jira. Allah shi ne shaida, na yi zaton gidan da zo zan samu aƙalla maybe kashi 30 ko 20 cikin 100 na mahalatta sun watse, amma sai yanzu an ga masallacin daga safin farko har ƙarshe ana zaune ana jira. Bilaki ga wannan yana nuna manufa ce mai kyau ta cewa da gaske ake karatun addini da su. Na ɗaya. Na biyu yana kuma nuna cewa Allah ake nufi da neman ilimin. A mafiya yawan masallatai idan ba a samu irin tarbiyya mai kyau ba, idan aka ce mai darasin ya yi lattin minti 15 ko 30 kamar yadda yanzu ya faru, gaskiya ta Allah mafiya yawan ta zo sai ka yi sa'a ka samu ladan ma anguwar. In ba a yi sa'a ba shi ma ladan anguwar ma baya ne. Yawa, amma duk inda ka ga mutane suka san darajar ilimi, to ba sa ganin asarar zama suna jiransa. Yanzu zaman da aka yi a wurin ana jiran darasin, ana zaune a ina ne? A riyadul janna ne, a cikin dausayin aljanna ne. Shi zaman da aka yi ana jiran darasin, hadisi na Abu Dawud rahimahullah ta bace a cikin dausayin aljanna ake zaune. To menene asarar zaman da kai a cikin dausayin aljanna? Akwai asara? Ba asara a ciki. So kula ga wannan irin wannan zama, kada mu dauke shi wai asara ne. In mun zo darasi mu zama masu hakuri masu juriya. In dai za a zo a yi darasin ko minti ɗaya aka yi insha Allah ta'ala an curi ba. In uzuri ya faru ba a yi ba, zuwan ibada ne, komawa gida ibada ne, zaman da aka yi ana jira ibada ne. sannan kuma wasu ibadu za a yi lokacin da ake jira wannan tilawar Qur'ani wannan nazarin karatunsa kaga kenan ibada ce a cikin ibada muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana juriya wajen sanin addinin sa na biyu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana hakuri wajen koyon karatu na addinin musulunci a kwanakin nan da suka gabata ba a samu karatu ba saboda duka da uzuri kuma ina aiki da daman na bayyana cewa ɗaya daga cikin malamai na da suka karantar da ni a jihar Gombe Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa amin ya hayyu ya qayyum na taba maganar sa nan a takaice ina girga malamai haka na misali da ne karatu da tijo ne ya rasu yana da kusan shekara 115 amin ya hayyu ya qayyum sunansa Sheikh Sale Sadauki Allah ya masa rahama na yi karatu gaba gare shi kuma na yi bayani cewa a wancan karin ce akwai ɗansa mai suna Sheikh Ibrahim Sale Sadauki shi tare muka yi karatu da shi gaban babansa kuma a bangaren fiqhu idan ma na samu baban na da uzuri yana gara mun karatu yawa saboda ina da ɗabi'ar in dai ka iya abin da ban iya ba ko ɗana ne zan koya a wurinsa wannan shi ne ɗabi'ata to na yi hidima na karatu a gidan musamman abin da ya shafi masabar malikiya da lughar arabiya takaduna lugha na yi a gidan banda ƙanana akwai ƙanana da ne amma manya na yi ɓangare mai yawa na shu'ara'ul jahiliya a wurin na yi wani ɓangare na muqamatul hadir sannan kuma na yi karatun risala ta qirawani rahimahullah na yi askari na yi ɓangare mafiya yawa na muktasar duka a gida banda kuma wasu ƙananan takaddu amin da aka yi a wurinsa mutum ne da na farko na shaide shi da tsantseni a rayuwa wanda darasi ne abin koyi ga kowa ga kowa na biyu yana da juriyar rayuwa akwai ya babu yana da juriyar hakuri a kai na uku mutum ne mai tawabi'u yana da ƙaskantar da kai matuƙa da gaske na huɗu daga cikin abin da nake ba shi da shi shine yana da zumunci duk inda abu ya faru ko ba abin hawa da kafa in ta kama zai je yayi na biyar baya manta alheri duk kankantan alherin da aka masa in shekara 40 kwana zai ga maka lokaci kaza kai kaza kai ka manta alkhairin wani alherin kai shi a baya zai ka manta amma shi a shekara 40 ko 50 ba zai manta ba abokin karatu ne na Sheikh Zahir Usman Bauchi tare suka zauna shi Sheikh Zahir shi yake fara gaya mun cewa ban ma san ya sani ba cewa malamin ka wani tare muka kasu da shi sai ce amma mu ma yana gaban mu a makarantar ya tare suka kasu ina zaton bangaren haddan Qur'ani ne suka zauna tare ana zaton don ban tambaya akai ba so mutum ne da yake da shekaru da yawa kuma Allah ta'ala ya ba shi ilimi daga cikin abin da nake tuna a rasul shine ya ce an rasa ilimi shi duk takaddun da yake karantawa mafiya yawan su ya haddace a girjinsa mafiya yawa a cikin kirji ya haddace su yawwa sai dai ka kwanta gefe kana karanta an kai tuntube ya gyara maka amma baya bukatar wai ya duba littafi bai gabansa musamman idan takardu wake ne irin su shu'ara'ul jahiliyyah nan da ke da sarkakiyar kalmomi akwai kalimat kamusiya masu tsanani vocabulary amma kowace yadda ka san ruwa haka yake shanta yake faɗin ba a rata zai zauna ya ta maka bayanin ganye a jeji akan sunayen ganye a jeji sai ka gaji me sunan karkashi me sunan alayyahu me sunan yakuwa me duk waɗannan abubuwan yana maka sai ka ta mamaki kuma in ya baka suna ɗaya sai ya kara maka biyu in bai sheka ba uku huɗu ya ce kaza iya da suna biyar ko sunansa bakwai ne wani sunan ɗayan ma ka riƙe aiki na ma zai baka sunaye bakwai kuma duka a larabcin su so bil hakika da sosa ba karamin ilimi a karsa ba yana aiki da wannan dama da addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ci kansa Allah ta'ala ya sa abin da ya tara a can ya fi abin da ya bari a nan iyalansa Allah ta'ala ya kara musu haƙuri mu kuma almajiransa Allah ya sa duk abin da muka karanta na alkhairi ya kai ladan zuwa gare shi da kuma sauran malaman da suka karantar da mu suka riga mu gidan gaskiya akwai su da dama wanda na yi kafin gaba gare su sun rasu a kowanne kuma suke raye wanda suke raye Allah ta'ala ya kare su daga sharrin shaitan ya musu ƙarin imani ya kuma ci gaba da amfanar da mu da iliminsu gaba ɗaya Allah ta'ala ya samu wani lafiya za mu tashi akan babi na 29 insha Allah babu ma ja'a fi qadahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da yazo cikin bayanin qadah ma ma'ana qadah qadah shine kofi kaman kofi ko container da ake diban abu na sha a ciki musamman abin da shansa ake yi to shi ake cewa qadah wannan littafi na shama'ilun nabi ko ash-shama'il al-muhammadiyya
Malam yayi kokari ne ya zama dukkan abin da ke da alaka da rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kokari ga ya bayyana mana shi dukkan wani abin da ke da alaka da shi. Wani abu sai ga man yana da karancin muhimmanci kamar rika magana akan kofi. Iya da kyau ka gane cewa babu wani abin da ke da alaka da fiyayyar halitta sallallahu alaihi wasallam da bai da muhimmanci. Ko me yake da alaka da shi a rayuwa a wurin mai imani babban al'amari ne. Duk abun da ke da alaka da shi aka ce yana da shi, kai ko kaki ya tofar ba kofin shan ruwansa ba, sahabbai suna sha ko ba sa sha?
Suna sha.
Gashin jikinsa suna aiki da shi, kuma ana samun albarka a ciki, ana samun magani a ciki. Amma wannan kuma bai zama dalilin ne yanzu na tofar da kaki ka sha ba, in ka sha ka sha bala'i ba ruwa na. Wancan shi ake yi, amma bayan shi a ɗan baya irinmu babu wani mutum da darajarsa ta kai a rika bin kakinsa ana sha ko yawunsa ana sha ko fitsarinsa ana sha, babu shi. Akwai abin da Allah ya keɓance annabawa da shi, so da haka mu tsakaninmu da ku shi ne albarka, shi ne darasin da muke koya muku. In mun tofar da yawo muka wuce ku zuba ƙasa a kai ku binne, amma ba a sha shi ba. Wanda ake sha su ne sun riga sun wuce, amma mu yanzu duk wani malami alaƙar sadakai da taimakon da zai maka shi ne ya kyautata alaƙa tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce Allah ya ce, annabi ya ce, in kana da matsala ya baka amsa, ya maka nasiha, ka je ka ji wa'azinsa, ka ji imaninka ya ƙaru. To wannan shi ne asalin tabarrukin mu a yanzu. Allah ya ta'ala ya ƙara mana albarka amin ya hayyu ya qayyum. Don haka wannan babi ne da ke mana bayani akan kofi na fiyayyar halitta manzon Allah tsira da aminta tabbata a gare shi. Kaga annabi da ake shan yawunsa da kakinsa ashe kofinsa ai babban al'amari ne. Mafhum? Tayyib. حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن صحمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك كره خبش غليظا مضبضا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانا حديثي يكتشي حدثنا الأسود البغدادي حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي الحسين بن الأسود البغدادي أبام الأباري قال حدثنا أمر بن محمد أمر بن محمد أبام الأباري قال حدثنا عيسى بن طهمان عيسى بن طهمان أبام الأباري عن ثابت دك ثابت البناء قال يتي أخرج إلينا أنس بن مالك أنس بن مالك الله يقال مسي داياك تنزوى قريم قدها خبش خوفي نئتاك كون بشيا غليظاً wanda yake mai kauri, mubabbaban wanda kuma yake an hada wani bangaren sa da wani bangare bi hadidin da karfe, wato kofin karfen da aka kofin kata ko da aka daure shi da karfe ake nufi. Fa qala ya sabit ya kai sabit hadha qadahu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wannan sai ya daga shi yace shine kofin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi. Wannan ita ce kofin manzon Allah sai ya nuna masa wannan shine nasa. Wannan hadisi a isnadin sa nan wurin yana da matsala saboda Husain bin Aswad al-Baghdadi asali shi mutumin kirki ne, amma Isa bin Tuhaman shi ma saduqun ne, sai dai na farkon ana zargin sa da yana da yawan mantuwa. Amma Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya tabbatar da ingancin littafi din a cikin Al-Jami as-Sahih al-Musnad min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi nasa hadithi na 2638 cewa hadisi ne sahihi. To da haka wannan hadisi ya inganta. Muhammad Shahid anan wurin shine Sabit yace akhraja ilaina Anas bin Malik. Anas bin Malik ya fitar zuwa gare mu. Qadaha khabashin kofi na itace ko na bishiya ko na katako, ghalizan wanda yake mai kauri. Wani kina maka kenan a zamanin su kofin da ake shan ruwa ba irin namu ne mai saukin lamari yanzu ba, wanda za ka ganshi na roba ko abin da ya kama da wannan ko na tangara wanda ba ake shan ruwa da ado a cikinsa, abu ne kawai na rufin asiri. Ghalizan wanda yake mai kauri, mubabbaban bi hadidin, kalmar abbabba shine ƙarfen da aka kewaye katako da shi. So da haka wannan katakon an kewaye shi da ƙarfe, bi ma'ana an ɗaure jikinsa da ƙarfe a kewayensa. Faƙala sai ce ya sabit ya kai sabit هذا ولنا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني كوبين شيني مودا نمن زن الله تيرا دا من جزا بدا غريشن مودا شان روان النبي غاشا دا kuma shi Thabit yana da yakinin ilimi aka bashi, kuma shi Anas ya san ilimi yake karantarwa. Wanda yake nuna maka darajar da ya halitta, abinda ke da alaka da shi daraja ce. Shi yanzu ka ce ga kofinsa, ga takalminsa, ga rigarsa, ga gidansa, duka daraja ce. Amma mu a yanzu mai fa'ida in ka zo ka ce malam mai karantar da ku Shama'ilun Nabi ga kofin shan ruwansa, me zai gare ka da shi? Ko abinda zai gare ka da shi? Kofin shan ruwa maybe ma irin naka ne, ko kuma local din naka ne, don sai kuma mai a ciki. Saboda shi malamin da ke karantarwa, albarkar tsakaninka da shi shi ne ya koya maka koya, ya karantar da kai. Allah ya ce, Annabi ya ce, ka koya koya aikin alkhairi, ka koya a cikin aikinsa. Amma ba wai sai na ce a ga rigarwa ne, ga hular wannan babu. Annaba Allah ya ba wannan daraja. Ke sa sanin komai na fiyayyen halitta ilimi ne. Ke sa yanzu idan ka je ka samu gogaggun malamai a Madina, za su ga maka ina gurbin gidansa yake a masallacinsa yanzu, tunda an yi tausiyi an fadada, za su ce ga daidai gurbin gidansa, ga daidai gidan Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, ga daidai gidan Sayyidina Umar. Wanda ya fi kowa sanin gidajen sahabbai a tarihin shekara 200 da suka wuce zuwa yanzu shi ne Sheikh Umar Fallata. Asalinsa dan na fada ne daga jihar Gombe. Iyayensa suna tafiya aikin haji, irin tafiya na da da kafa, sai suka haife shi akan hanya, sai suka isa Saudiya suka aikin haji, sai suka zauna da shi. To da ka asalin jininsa daga Najeriya ne, amma ba haife shi a Najeriya bai rayuwa nan ba, kuma ya yi aiki da jinsiya na Saudiya ne. Na karanta aqida a gabansa shi ba, gabanin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Malami ne mai daraja. A lokacin da tana idan yana tafiya, hatta irin su Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, bai yi hada kafara da Sheikh Umar Fallati saboda girmama, sai ya dawo da bayan sai yana tafiya. An taba zama a cikin malamai yana cewa waye ya dace a bawa mai fatawa na duniya wannan wajen 1975 kenan. Aka ce Sheikh Albani ya ce wani sharadi ake bukata, aka ce sharadin takawa da kuma ilimi. Wadan bakin sai ya ce duk cikin mu nan babu wanda ya kai Sheikh Umar Fallati wannan ne, bisa ga abin da ya bayyana gare mu, abin da ya buya Allah ya sani. Ya karantar a Jami'ar Musulunci, kuma inda yake Riyadul Janna, ma baina baiti wa minbari rawdatun min Riyadul Janna, wanda da bai ce daga gidana zuwa minbari dausayin aljanna ne, kujerarsa akan nan take zama, shi yake karantarwa a wurin Adam. A wurin yake dora kujerarsa a yake zama, kuma shi yake karantarwa a wurin, ya karanta sunan Abi Dawud gaba ɗaya ana kauya. A lokacin shi ne mai darajar da kujerarsa da kai a ɗora a kan wannan green carpet ɗin da dausayin aljanna ne yake zama yake karantar da addini. Lokacin da Allah ya haɗa kuka samu damar zama da shi za mu yi karatu, tun da aka ce daga jihar, a lokacin gaskiya ma muna Bauchi ne, nace daga Bauchi nake, don lokacin Gombe ba ta samu jiha ba. Sai ya jani kusa da shi ya fara mun tambayoyi. Na san na faɗa na cewa iyayen uwana na wajen mahaifiya da yawa suna can. Sai abin ya bashi awa ya ta tambaya, to har sako san da ya taba turon da shi na zo in isar da sako ga yan uwansa a wurin. So garin na faɗa an yi malamai da yawa, akwai wadanda a cikin malaman tarihi wallahu alam bisawab akwai wanda suke ga har sahabi akwai wanda ya zo garin na faɗa. Shine Uqubatu ibn Nafi', tabbas ya zo Kanin Borno zamanin tun magabannin sarki mai kuma jirme, ya zo bayan wafati manzon Allah da shekara kamar 50 zuwa 60. Shi ya fara isa da Qur'ani a wajen Kanin Borno, shi Uqubatu ibn Nafi', tunda aka ce ballighu anni walau aya, ya iso da musulunci wurin. Wannan fa ana maganar shekara kusan 1300 da yankai ne. Shi yasa wannan wajen Kanin Borno an dade ana karanta Qur'ani, wannan yasa suka yi wa wurare da dama na bangaren Afirka fintinkau a wurin, saboda Qur'ani ya iso wurin tun wasu bangarori na kasar nan shekara dewa ba su san labarinsa ba. Kai Qur'ani ya yi shekara 1000 ana karanta shi a Kanin Borno, kashi 90 cikin 100 Najeriya ba su san ma labarin musulunci ba ne san Qur'ani, ba su da labarin Qur'ani, kuma ana karanta shi a wurin. so shi yasa zaka ga an yi mahaddata Qur'ani a wurin da yawa. Allah ta'ala ya amfanar da mu da Qur'ani din gaba daya ya samu wani lafiya, shine ce wannan kofin fiyayyen halitta ne. To shi Sheikh Umar Kullati a lokacin a duk malamu babu wanda ya kai sanin buyutus sahaba haula masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam, zai zaga da kai duk girman Madina zai ga maka girman filin gidan kowane sahabi. Yanzu a masallacin zai ce maka sahabban da gidansu ya shiga cikin masallaci sun kai 115, zai ga maka ga gidan wane kofar sana kallon yamma, ga gidan wane kudu gidansu yake kallo, lokaci kaza sahabi sai ya wane filinsa ya kafada da gidansa akan kudi kaza da ya fada ka can gata kawo zuwa nan suka haka yake shi kuma karantawa yayi, saboda ya dauki lokaci mai tsawo kawai bincike shi akan gidajen sahabbai. Yasa ko ba hafi kai inda akan gidajen sahabbai ne a wurin, inda baka je gaban sa ba ana ga binciken da saura, inda baka je gaban sa ya duba aikin da kai ba akan buyutu sahaba ko magana da saura a cikin ta. Allah ta'ala ya gafarta masa. Da yawa daga cikin yan uwa ko wanda sun amfana da ilimin sa kamar Sheikh Ja'far, Allah ya ji kansa, shi ma ta bace mun yayi karatu gaba gare shi. Sheikh Madu Mustafa ya ta yayi karatu gaba gare shi lokacin da ya gamu da shi, ina ga in ba na manta bai ce mun 1992 shi ya same su kai karantar da shi, har ya bada wani assignment akan hadisi. Madu Mustafa sai ya kawo majalisin, sai abin ya bashi sha'awa, sai ya ce masa in yace in di mislu hala, sai ya kira Sheikh din gida har ya masa kyauta. Wannan mun yi magana da Malam Madu Mustafa ina ga kaman shekara 27 da suka wuce, yana daga cikin yan uwa malamai da su ba su Allah ya ba su fahimtar addini. Allah ta'ala ya kara wa ilimin su albarka. Kun san Malam Madu Mustafa ko? Da ji Ustaz zai ce za ka yana ta'alim Sheikh Muhammad Mustafa hafizahullah ta'ala, yana ta'alim yau Lahadi ne ai ji ke nan ko? الله سبحانه وتعالى الحمد لله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدر الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. wannan hadisi daga Abdullah ibn Abdurrahman yace Amr ibn Asim ya ba mu labari, yace Hammad ibn Salama ya ba mu labari, yace Humayd ya ba mu labari daga Sabit daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Haram radiyallahu anhu kale yace laqad saqaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, haƙiƙa na shayar da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi, bi hadal qada da wannan kofi, sai ya daga kofin yace asharaba kullahu, abun sha dukkanin sa da wannan kofin nake bashi. Me dalilin da ya faɗa haka? Saboda Anas ibn Malik radiyallahu anhu shine khadimi, wato hadimin manzon Allah shi ke masa hidima. Mamata ta ɗauko shi ta ce masa ga yaro dan na kawo maka dan ya rika maka hidima na gida. Aka kawo Anas zuwa gare shi kuma sai ya karbe shi. Wannan kuma daraja ce, kai wafiyayyen halitta hidima a duk duniya, babu dan adam da za ka yi hidima da ya kai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wanda ya kai shi. So shi Anas ibn Malik Allah masa gidaddo ga yi wafiyayyen halitta hidima, kuma yana jin daɗi da wannan, kuma alheri ne shi. Yanzu da muna rayu za mu yi da shi ba za mu tafi mu hidimar ba, ba a ji ai daraja ce a masa. To shi Anas ibn Malik Allah ta'ala ya masa wannan gata da shi, don haka yake cewa saqaytu na shayar da manzon sa bi hadal qadah da wannan kofin asharaba abun sha kullahu dukkanin sa, sai ya kira wasu abubuwa kamar haka. Na farko yace alma, ina shayar da shi ruwa da wannan, saboda mafiya yawan ai ruwa ana ba wa mutum ne ya sha ko, so da ka ina shayar da shi ruwa da wannan kofin. Sannan wan nabiz, kuma ina shayar da shi annabiz da wannan kofin. Menene annabiz? Shi ne kaman kunun zaki ko tsumi. Tsumi yadda ake annabiz a wancan zamani, akan dauki dibino ne an rutsa, mun san dibino rutsar ko? Dibino rutsar shi ne dibino da yake fresh, wanda ruwan cikinsa bai tsotse ba kuma ya nuna amma ruwan bai tsotse ba. To sai a ɗauke shi, sai a ɗauki kamar inabi, shi ma wanda yake da laushi sai a bare a bare su da ruwa ruwa a cikin su sai a samu ruwa mai kyau sai a zuba inabin da dibiran a cikin da yamma sai ya kwana zuwa gari ya waye sai a tsame abubuwan da ke ciki sai a sha ruwan su kuma sai a dauko a cinye da shi ake cewa annabi yana kwana amma ba a ce ya rube ba za a sa a cikin ruwa ga san ba zai kai a sa inabi da dibino a ruwa ya rube ba to aka yi wannan shine a zamanin shine annabi to amma yanzu zamanin ne jin dadi ga abubuwan sha da yawa da burgewan shine kunun zaki da tsumi daga baya aka zo aka fara sokorodo ni gaskiya sokorodo ina ga da sosai ba a yin sa in ma akwai shi to yayi karanci ya zama popular ne a ɗan shekarun bayan nan maybe ko 20-25 din nan amma da gaskiya muna da tsangaya muna almajirai tun babu mulki primary bayan nan suna sai na san zobo in kuma ana yi to ni dai Allah bai sa na san shin ba kunun zaki da tsumi su suka fi salwa yawa in abin kwadayi ne kuma sun raga dada ko haka ke mutum ya ci raga dada gaba ɗaya farin rigarsa sabuwa ba ta da kuma bai dame shi ba waye dama in yaro ne sai ya gama ci ya gama koshi sai fashe da kowace mai zai ce rigarsa ta ba ci amma kan da yake ci bai sani ba to zamani haka yake tafiya yanzu aka zo aka yi abubuwa da sha aka fara tun daga su tamtam ko su tim su fanta don zan dama na kwali ake yi na kwalin ma wani gaji kudin su Allah da ya sama ke kawai to waɗannan su ne a da su ci gaban shi ne a haɗa waɗannan itatuwa ɗin a ruwa a sa in ya kwana suka ɗan jika a ciki sai a ɗauki ruwan a sha to yana da daɗin sha na wal asal da kuma zuma ina ba shi zuma a wannan wal labin sannan ina ɗiba masa nono a wannan kaga da kofi ɗaya ake shan ruwa ake shan tsumi ake shan nono ake shan zuma ba ma kofi ne daban-daban ba kuma haka Allah ya ba su rayuwar kuma sun yadda da abin da Allah ya hukunta musu saboda me saboda ita rayuwar ribar ta fi addini ne wallahi wadda rayuwar da muke ciki fa ba a ga wai ribar rayuwa da me ka samu me ka ci arzikin me ka samu wace mota ka shiga wani gida ka mallaka wallahi ba shine ribar ba kololuwar ribar rayuwa shine zama tsakaninka da Allah yana da kyau wannan shine babbar riba kawai ya zama tsakaninka da Allah baka shiga cikin jama'ar da Allah yake kushi da su ba in ma aka yi sa aka shiga cikin jama'ar da Allah ta'ala yake son su duba irin su Ashaq ibn Abdul Qais annabi ya kalle shi yace inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu kana da wasu dabi'u guda biyu da Allah da annabi suna son su yace annabi menene yace masa al-hilmu wal ana al-hilmu akwai hakuri da juriya wal ana da kuma halin karamci wato gentleness he was a complete gentleman sai ce annabi koyan su ne ko haka Allah ne yace haka Allah ya halice ka da su saboda akwai jama'ar da su haka Allah ya halice su da nagarta yanzu wani ba zai bai da haddan izu ɗaya a Qur'ani amma duk amana da ka ba shi ba zai ci amana ba kuma duk abin da kace hukunci adalci zai kuma ya gaya maka magana kawai gaskiya ya gaya maka haka Allah ya halice su akwai wanda jama'a da Allah ya halice su da nagarta karatun bai yawa ba amma nagarta tana da yawa to wannan shi ne asalin waɗanda Allah ya musu gata shi ne ba su ma wahala ba amma ɗabi'unsu kana gani ka san suna da gaskiya ka san suna da amana kuma ka san su adalai ne kuma ka san masu halin kunya ne masu ainihin sanin ya kamata wannan shine ribar rayuwa amma lokacin da kake tunanin wai rayuwa shine kuɗi mai ka samu mai ka mallaka to an ci amanar rayuwa su wani ribar kafa ne in suka zo ta hanyar da Allah baya fushi da ita sai a gode wa Allah ya yi in suka zo duk inda suka zo maka ta hanyar da Allah bai fushi da abin ya yi kyau amma kada ka ba su aulawiya ya zama su ne priority ka duk duniya ana son a samu fahimtar ka shine kuɗi karamar ya lalace mutunci kansa kawai mutuncin ka ya fi kuɗi nawa suke da kuɗin ba su da mutunci da yawa nawa ne kuma ba su da kuɗin kuma Allah ta'ala ya sa suna da mutunci to shi mutunci yakan yi abin da ma kuɗi ba zai yi ba duk mutumin da ke da mutunci da mutuncin ya tabbata mai mutunci ne to kuɗi mutuncin yana masa abin da kuɗi ba zai kashe biyar cikin ɗari ba to yasa a rayuwa mu amince da cewa alakar mu da Allah yadda da Allah zai dabu yafi komai a duniya da lahira, ba mu da ribar da kai wannan. Amma in ba shi ba, duk wata kacaniyar duniya Allah zai iya maka, sai ya cire albarkar, sai zo fitina gare ka. Kuma duk abin da Allah ya cire albarkar a ciki, wallahi komai baka matsala ne. In mulki ne fitina ne, in kuɗi ne fitina ne, in matsayi ne fitina ne, in sarauta ne fitina, ko menene ana cire albarkar nan, shikenan sai ga baya burgewa ko bai da wani tasiri. Ai yanzu albarkar abinci Allah ya cire aka san cutar olsa, shekara 50 ga wadanda Allah ya sa suka kai a nan a cikin mu, mutum nawa ne ka sani an gurgusa da wata cutar olsa a shekara 50? Akwai dattawa wadanda sun san 50 din, mutum nawa ka san suke? Amma yanzu ga abincin nau'i kala kala, amma sai Allah ya cire albarkar, sai ya zama cin abincin bai raba kama da olsa. To haka ita rayuwa take. Da me kudin kauye 100,000 ya mallaka, amma duk kauyen ana amfanuwa da dukiyarsa. Yanzu wani biliyan 100 a fake da shi, amma dan babban sa ga sunan marayu, ko ruwa ba zai iya saya musu da kudin ba, saboda babu albarka. To ita rayuwa tukannin ta albarka ake nema, kuma albarka ana samu shine yin abin da Allah ta'ala yake so. Wallahi nagarta ita ce ribar rayuwa. Ka zama mutum mai nagarta, mai imani, mutum wanda yake mai biyayya ga Qur'ani da Sunna, mutum ya zama wanda yake mai adalci, ka zama mutum da kake mai riƙon amana, mai tausayi, mai jin kai, mai gaskiya, waɗannan ka riƙe, waɗannan su ne ribar rayuwar duniya da lahira, ya fi duk wata ni'imar da za a baka. Allah ta'ala ya taimake mu akan haka. Don haka waɗannan abubuwa gaba ɗaya ya ce ina shahid da shi a cikin kofi ne, in ji Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Wannan ku yi nuna mana ya halatta ga wanda yake da matsayi ko malami ko shugaba ya zama iya da wanda yake masa hidima. Ba laifi idan Allah maka wadata ya zama kana da driver, zai tuka ka a mota zaka je Kano ya ja ka, matakila shekarunka sun ja, ko kuma lokacin ka tsadansa yana da muhimmancin da ya fi kai ka yi driving motar. Maybe a lokacin saboda tsada, lokacin zaka duba wasu takardu, zaka yi nazari, ko zaka shirya wata muhadara da zaka yi, ko kuma zaka yi mikin wasu telephone calls ka sadar da zumunci, ko zaka yi replying wasu messages. To akwai jama'ar da tsadan lokacin da suke da shi, a tuka su su yi wasu abubuwa muhimmai, ya fi fa'ida ga al'umma da su zauna suna tuka motar. To shi yasa babu laifi, ba a bangaren alfahari da isa ba, sai ka samu wani mai maka hidima, wanda yana tuka ka a mota in za ka yi tafiya ya kai ka, akwai mai maka hidima na gida, wannan a shari'a ba ta hana ba. Amma idan yana maka kuma kar ka ɗauke shi a matsayin bawa, shi ma mutum ne, don gabaki ɗaya talauci is not a crime. Talauci ba wai laifi wa Allah ba, kwata-kwata bai wa Allah laifi akan wannan talaucin ba, haka Allah ya gada ma ya gan shi. So kai da ya baka wadatan kake yake maka hidiman, ba wai a wurin Allah ya fi son ka fiye da shi ba ne, a jarrabawa ne. Kai an baka daman ka kula da shi ya maka hidima don an jarabe ka, shi kuma an bashi daman ya kula da kai shi ma a jarabe shi. Don haka idan mutum ya tuka ni a mota driver, babu wani abin da ke na cewa wai daraja ta a wurin Allah ta fi tasa matukar yadda da Allah ɗaya. Babu wani abu da ke, in wani na zuwa ya share mun gida, ba abin da ke bayyana cewa wai Allah yana so na fiye da shi sai yake mun shara. Mai iya yiwa ne mai tuka ka a mota, ko mai tuka ne, ko mai share maka gida, ko mai share, mai iya yiwa a wurin Allah sai ya so wani a cikin su fiye da mu da. So da haka idan wannan maka hidima kamar yadda Anas ibn Malik yake yi, ka mutunta shi, dan adam ne, ka kyautata masa, ba laifi yi wa Allah ya bashi a cikin babu ba. Babu laifin da ya kawai jarraba shi ya yi, kuma Allah ya ga dama Bahaushe ya ce wai rana ɗaya Allah ya kan yi Bature, yau sai Allah ya mai da shi ɗin shi ne kai, kai ɗin kai ne shi, yaya ka iya? Shi yasa idan mutane suna hidima ƙarƙashin mu, driver ne, shara ne, kaza kaza ne, mu riƙa ƙaddara su a matsayin mutane masu daraja. Anas ibn Malik haka ya zo da manzon Allah yana kyautata masa, babu inda zai tozarta shi. To haka ake yi, ba wai laifi suka yi wa Allah ba. Duk arzikinka idan ka mallaka aka ce kai za ka kai hidima, ba za ka iya ba. Kana da kudin a ce kai za ka tuka kanka, in jirgi ne sai ka ja jirginka, kai za ka wanke banɗakinka, da me amfanin dukiya? Wato da kudin ma ka biya ga samu wanda zai maka ma wannan, ma ni'ima ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ta samu mai maka ma ni'ima ne. To mu riƙa gane irin wannan, wanda ya tashi a gaban dattawa yana sanin wanda yake hidima a gida ba a ma kiransa na walaƙanci. Idan dattijo ne sai ku ta ce wa mai gadi gidanku baffa, na tashi a gidan mahaifi na, Allah ta'ala ya ji kansa. Duk waɗanda suke yaransa suke da shekaru suka haife mu, babu wanda ba baba muke ce masa ba, baba Muhammadu, baba Tela, ba kowa sai ka ce baba. To laka tunda kana ce musu baba akwai magana ga walakanta su? Sai ba magana walakanci. To amma yanzu sai kaga an nuna wa yara direban bai da daraja. So kula ga wannan kai direba kai kai ba haka ake ba. In shekarun ya kai a kira shi uba ku ce su riga ce masa baba wane, baffa wane, onkul wane, su tashi da sanin darajar mutane. Dan hidimar da yake a gidan ba wai laifi wa Allah ba, jarraba shi Allah yayi. So daka akwai bukatar kyautata mu'amalar mu da jama'ar da ke mana hidima na tuki, na shara, na wanke-wanke, na kaza-kaza. Akwai bukatar a ƙara kyautatawa, a dauke su mutane, a mutunta su. Ba a gane darajar dan adam da kuɗi ko da matsayi, ana gane darajar dan adam ne da takawa. Inna akramakum indallahi atqakum. Takawan nan sirri ne. Kana iya fin direbanka, direbanka na iya finka takawa. Kina iya fin mai wanke-wanken ki, mai wanke-wanken kina iya finki takawa. Tunda abu ne da Allah ya boye wa kansa, sai mu yi wa juna kyakkyawan zato, mu mutunta juna. In ka mutunta mai takawa a wurin Allah ma yana kare gida da shi. Allah ta'ala ya samu wani lafiya. Ina ga kamar babin nan ya kare, kuma takwas muna da wajen da kwata. Ina ga zai yi kyau mu haƙura da karatun a nan. An jira kuma an yi karatu, an taba ko? Ya taba a yi ba. To Allah ta'ala ya samu wani lafiya, Allah ya ji ganyayenmu da malamanmu, Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ya kyautata makamcinsu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da muke karanta da ilimi. Bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana, dukkan abin da muke da shi na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana. Waɗanda suke marasa lafiya cikin iyalanmu ko ƴan uwanmu ko aminan zamanmu, Allah ta'ala ya ba su lafiya. Wanda suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.